Kun kamo mita 104.9 Sawaba FM Hadeja masu sauraro da fatan muna lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa kamfanin Twitter ya rufe wani shafin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump bayan wallafa wani bidiyo kan dan gidan abokin karawarsa a zaben da ke tafe Hunter Biden. A kasar Ivory Coast ƴan adawa sun buƙaci magoya baya da kauracewa zaben kasar da ke tafe domin kin jinin neman tazarcen Alhassan Watara a karo na uku. A Najeriya gwamnatin Plateau ce ta umarci sake bude makarantun jihar bayan kullan corona. Idan muka leka jamhuriyar Niger majalisar mashawartan jihar da magaramci ta bayo wani asibitin zindar tallafin kayan aiki.
Kun tsarin wannan ya sake lagama wani cin gashin kai da kai. Yayin da ya ce a garinmu da mun dauki aikace-aikace bisa kan lafiya abin da ya shafi wannan gida na jini.
To da yake yau ne ake bikin ranar allurar bacci ta duniya za ku ji hirar wakilinmu Karibu na Madobi da wani ƙwararren likita akan batun amma da farko sai na karanto labaran duniya. Sunana Muhammad Bello Dabai. An wayi gari da kurarar hawayen dadi a filin jirgin saman Sydney da ke Australia bayan saukar jirgin New Zealand na farko a yau Juma'a da bai kunshi killacewar kwanaki 14 ba. Daruruwan fasinjoji sun yi ido hudu da ƴan uwansu bayan tsawon watannin kullan corona da a yanzu adadin masu kamuwa da cutar ya fadi wanwar a Sydney, birnin da cutar ta fi kamari a can.
Authorities say travelers on these approved flights won't be required to quarantine in Sydney.
Wakilin Reuters ya ce hukumomi sun sauke wa dukkan fasinjojin da ke cikin rukunin tafiyar killacewar makonni biyu kuma za su iya shiga wasu ƙayyadaddun yankunan ƙasar ba tare da an killace su ba. Tarim Kowalski ɗaya ce cikin fasinjojin da suka sauka wadda ta yi ido hudu da saurayinta Jaden Guest bayan tsawon watanni ta misalta halin da ta tsinci kanta da wani yanayi na rashin tabbas. Kamfanin Twitter ya haramta wani shafin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na Amurka ranar Alhamis wanda ya haifar da cece-kuce daga wasu ƴan majalisun jam'iyyar Republican da suke zargin kamfanonin dandalin sada zumunta da zama karnukan farauta. Ya haramta shafin ne biyo bayan wallafa wani bidiyo kan dan gidan abokin karawar Trump wato Hunter Biden wanda ya ce ya saba da ka'idojinsa.
A Twitter spokesman said earlier on Thursday the accounts of White House Press Secretary Kayleigh McEnany.
Wakili Reuters ta ce kakakin kamfanin ya rawaito cewa su ma shafukan sakatariyar yada labaran fadar mulki ta White House Kayleigh McEnany da jaridar New Post an kulle su domin kiyaye sharɗan kamfanin na wallafa bayanan sirri da na kutsen yanar gizo. To sai dai a yammacin ranar Alhamis shafin yakin neman zaben Trump ya sake wallafa bidiyon yana mai bayyana shi a matsayin abinda Twitter ba ta son a kalla. To kuna shan labaran duniyar ne a cikin shirin madubin duniya. Yayin da tattaunawar sulhu ke ci gaba da wanzuwa tsakanin gwamnatin Afghanistan da 'yan kungiyar Taliban a birnin Doha domin kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafa tsawon shekaru a ciki, wasu mata da ke aiki da rundunar sojin ƙasar na fargabar rasa ayyukansu muddin 'yan Taliban suka karbi iko da wasu madafai. Fatima Rizai wata jami'ar sojin Afghanistan ce da ke da irin wannan ƙorafi.
باسته سخت مخالف خانم هست بخصوص که خانم ها در بیرون بیان کار بکنن و جای نظامی که ما فیلن کار میکنیم
ta ce Taliban ba sa goyon bayan tafiya da mata musamman masu aikin kaki. Ina son abin da nake kuma fatan ci gaba nake a kai. Damuwar mu ita ce Taliban ba za su bari mu cika burinmu ba. Kimanin mata 4000 ne ke aiki da rundunar 'yan sanda in 2700 ke aiki da rundunar soji kamar yadda wasu alƙalma da gwamnatin Afghanistan ta fitar ya nuna. Yan adawa Ivory Coast sun buƙaci magoya bayansu da ƙauracewa zaben shugaban ƙasar da ke tafi a ranar 31 ga wannan watan. Sun ɗauki matakin ne a ci gaba da nuna ɓacin rai da shirin shugaba mai ci Alhassan Watara na neman wa'adi na uku bayan ƙarewar wa'adinsa na biyu da kundin tsarin mulki ya bashi dama. Wannan ta sanya ciki da wajen ƙasar ake fargabar ɓarkewar rikicin siyasa kutankwacin wanda aka gani a shekarar 2010 zuwa 2011 da ya sanadin aƙalla mutane 3000. To labaran kenan. To yanzu kuwa sai rahotanni kamar yadda muka tsara. Ci gaban fasahar sadarwa ya bude wani sabon babin kulla alaka da al'ummomin kusa da nesa musamman a dandalin sada zumunta da gomashin da yislar habakar tattalin arziki da kuma tabbatar da muradan demokradiya musamman yancin bayyana ra'ayi to sai dai kalubalen shine yadda wasu kan yi amfani da damar wurin yada bayani da ka iya haddasa fitina wani lokacin ma bayanan kan zama na kanzan kurege to ko ina ne gizake sakar ga rahoto na musamman da Muhammad Suleiman yau bai hada mana
Bullar sabbin kafafan sada zumunta na zamani sun sauƙaƙa abubuwa da dama a duniya musamman wajen samun sauƙin bayanai da watsa su cikin sauƙi ga duk wanda ake so da inda kuma ake buƙatar aika su haka ma a Najeriya sun sauƙaƙa mu'amalar mutane musamman wajen sada zumunta tsakanin abokai iyalai da ma cikin al'umma baki daya inda wasu mutanen ke amfani da kafafan wajen ilmantarwa faɗakarwa da kuma nishadantar da al'umma musamman akan abubuwan ci gaban su amma wasu mutanen na amfani da damar wajen cin mutuncin mutane da watsa labaran batanci kage da na ƙarya a cikin al'umma wanda su da dama ke haddasa husuma a cikin al'umma Malam Abubakar Alhaji Bukar malami ne a tsangayar koyar da aikin jarida ta Ahmadu Bello da ke Zaria yayi karin haske dangane da labaran ƙarya batanci da kuma illolin su a cikin al'umma
duk abubuwa ne da suke kawo tashin hankali a cikin ƙasa abubuwa ne da za su iya sanadiyar ayyaki za su iya sanadiyar ayi kashe-kashe a doran ƙasa don wannan kalaman batancin da muke magana idan ka dauka a matsayin misali abin da ya faru a Rwanda ya ishe mu a matsayin izina tsakanin kabila guda biyu da ke Rwanda da Burundi waɗanda ake kira Hutu da Tutsi ɗaya daga cikin kabila waɗanda kabila mai ƙarfi wanda ake kira Hutu take wasu daga cikin mutananta suke kiran mutanen Tutsi a matsayin kyankyasai har suka haifar da tashin hankalin da ya kashe mutane kusan miliyan guda to a haka shi ma kalaman boge shi ma aka iya amfani da shi domin a tada hankali a yaki ma a ƙasa
sannan ya bayyana wa waɗansu abubuwa da ya kamata mutum ya yi la'akari da su a shafukan sada zumunta na zamani kafin ya watsa labarin da ya ci karo da shi
to shawara dai da ya kamata mutane da kodin shi kamata su yi la'akari da shi ne duk wani abin da zaka yada a matsayin labari ko kuwa a matsayin sharshi ya kamata kai la'akari shin zai kawo cigaba ne ko ko zai kawo zaman lafiya tsakanin al'umma musamman ma mu kasar nan da muke fama da matsaloli na tsaro na tashin hankali kusan kowane bangare na kasar nan zaka tada yana cikin wannan yanayi so ya kamata ka auna ka gani shin abin da zaka yada shin abu ne da zai kawo cigaba ko ko abu ne da zai kawo zaman lafiya tsakanin al'umma duk abin da mutum zai yi ya kamata ya auna shin shi wannan shugaban da kake kokarin atakin baba ne ga wani yaya ne ga wani shin zaka so ayi wa yayanka ko ko mahaifinka hakan nan
kasancewar kundin tsarin mulkin kasar nan ya sa halewa kowane dan kasa ya tofa albarkacin bakin sa a cewar Barista Kabir Adam Hadeja damar da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bawa al'umma tana da iyaka
dan mutum yazo ya yada labarin jita-jita mara tushe wanda zai ci mutuncin wani kuma zai iya aringi zai iya hangiza mutane zuwa daukan doka a hannunsu za a iya mar hukunci na zaman gidan yare na dindindin wato shekara 25 ko kuma za a iya daure shi na hukuncin kisa
wannan na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma da dama ke ta kiraye-kiraye na al'umma su kasance masu tantance abin da za su watsa musamman idan suka same shi a shafukan sada zumunta na zamani kasancewar watsa wasu labaran da ba su da tushe barantana asali kan haddasa husuma a cikin al'umma
to maraba da Muhammad Suleiman Yobe kuma gaba kadan a cikin shirin zai sake dawowa da labaran wasanni idan muka leka jahar Kaduna a Najeriya a karan farko tun bayan nadin sabon sarkin zazzo ambassada Ahmad Nuhu Bamalli gwamnatin jahar Kaduna Nasir El Rufai ya bayyana matsayin gwamnati game da zaben sarkin da yake jawabi yayin karbar bakuncin sabon sarkin zazzo da tawagarsa a ziyararsa ta farko zuwa gidan gwamnatin jihar tun bayan nadin shi gwamnati El Rufai ya bayyana cewa nadin sabon sarkin wani shiri ne daga Allah daga Kaduna ga wakilinmu Rabi'u Sani Hassan
gwamnati yayi kira ga sabon sarkin na zazzo ambassada Ahmad Nuhu Bamalli da ya hada kawunan gidajen sarautar zazzo guri guda ya bayyana cewa kowane dan sarki yana so ya zama sarki wata rana amma ana yin sarki guda ɗaya ne kawai a lokaci guda dan haka shine Allah ya bawa sarautar a wannan lokaci haƙƙin yara taya akan shi na hada kawunan al'ummar masarautar da kuma rungumar kowa hannu bibbiyu El Rufai yace duka lokacin da aka shiga neman wani abu akwai wanda zai samu akwai kuma wanda zai rasa saboda haka abu mafi muhimmanci a wannan lokaci shine neman hadin kan al'ummar masarautar da kuma ƙasa baki daya
mai mataba ina matukan farin ciki da wannan ziyara da aka yi mana mun ji dadi kwarai kowanne dan sarki yana son ya zama sarki amma Allah sarki ɗaya yake yi Allah ya amfani ya kaddara mu da muke gwamnatin jihar Kaduna ni da sauran abokan aiki na la ya kaddara kai ne sarkin zazzauna 19 na Fulani. Allah ya ja zamanin sarki, Allah ya ta karko. Hakika duk lokacin da aka yi gasa kan wani abu, akwai wanda zai samu, akwai wanda ba zai samu ba. Haka Allah ya kaddara. Roƙon da nake mai martaba sarki shine duk abin da ya faru baya a jalayi a jawo kowa jiki, domin haɗin kai shine zai kawo ci gaba da zaman lafiya a masarautarmu ta zazzau da kuma jihar Kaduna gaba daya.
Gwamnati Nasiru ɗan Rufa'i ya buƙaci sabon sarkin da ya dauki aniyar tunkarar matsalolin da ke addabar jihar Kaduna. Ya ce Allah ya bawa basarakin sarautar a wani mawuyacin lokaci da ake fuskantar matsaloli a masarautar da jihar ta Kaduna da kuma ƙasa baki daya.
Allah ya baka shugabancin nan a cikin hali mawuyaci. Muna da matsaloli a ƙasar mu, muna da matsaloli a jihar mu, akwai matsaloli a masarautar Zazzau. Muna da matasa da ba su da aikin yi, muna da matasa masu shaye-shaye, muna da matsalolin karatu da kiwon lafiya da sauran ayyuka wanda zai taimaka ma matasan mu samu aikin yi. Alhamdulillahi mai martaba sarki yayi ayyuka a wurare da dama, kuma ayyukan nan da yayi muna ganin zai taimaka ma masarautar Zazzau ta fuskanci wayannan matsaloli da suka damu masarautar Zazzau da jihar Kaduna da ƙasa gaba daya.
Tun bayan sanar da sunan ambassador Ahmad Nuhu Bamalli a matsayin sabon sarkin Zazzau dai, ake ta yawo da rade da dadar rabuwar kawunan gidajen sarautar ta Zazzau. Amma sabon sarkin ya ce kawunan gidajen duka da suke. Ya ce al'umman masarautar sun karbe shi hannu bibiyu, ya kuma yi alƙawarin zama uba ga kowa domin ci gaban masarautar da jihar baki daya. Tuna dai waɗanda suka nemi wannan sarauta ta Zazzau suka yi ma baya a ga sabon sarkin na Zazzau, banda daya cikin waɗanda ke kalubalantar na din da ya nuna ba a bi ka'ida ba. Rabi Sani Hassan, Sababa FM daga Kaduna, madubin duniya.
Tumara bada Rabi'u. 16 ga watan Oktobar kowace shekara ce Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar allurar bacci ta duniya, wato anesthesia a Turanci. Allurar baccin dai ita ce wadda likitoci kan yi wa marasa lafiya musamman yayin aikin tiyata. Wakilinmu na jihar Kano Karibullahi Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Usaini Sidi Bebeji da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ƙwararren likita ne a wannan fannin kuma mataimakin shugaban ƙungiyar likitoci ta Nana masu yin wannan allura ta sanya bacci. Ya kuma yi masa ƙarin bayani dangane da allurar da ma harkokin ƙungiyarsu. Ga yadda hirar ta kasance.
Abin da yake faruwa shine idan za a yi mutum aiki, akwai gurin da za a yi mutum aiki dole sai ya yi bacci. Kamar misali in a ciki za a yi, kamar in ciro yaro ne kuma akwai yadda za a yi allura a baya, tun daga nan cibiya har zuwa kafarta macen ba za ta ji komai ba, za ta ji ciwo ba, za ta iya motsawa ba har a gama, kuma nan ana hirar ita. Idan kuma a cikin shi ma akwai wani aikin da za a yi a ciki din wannan, in dai har ya hauro har can kirji to dole mutum sai ya yi bacci. To a baccin shi ma allurai kala-kala, mutum sai ya amfani da allura kala 10. Na farko sannan sai an sa wani kororon roba an sa a cikin makoshinsa da numfashinsa, ainihin an sa can ciki, an fito da robar an jona ta da mashin rage dinga ba da tatacce iska wato oxygen. Sannan a kowanne kuma in kari za a cire a hannu shi wannan ya bambanta. Kawai shi iyaka gun da za a cire za a danyi allura a kashe gurin a yanka a cire. To kaga da a yake a cikin shi ko za a yi haƙori, za a cire haƙori ko wani kashin haƙori, to shi wannan shi ma dole sai mutum ya yi bacci. In ya yi bacci sai an sa wannan robar sakamakon kar jini ya shiga cikin hanyar iska din, maimakon a iska ce kawai kamata ta shiga ciki, isa dole sai an sa wannan kororon roba din an kare wannan shigar wannan duk wani abu da yake shiga iska kawai ake bukata. In aka so a sa masa wannan robar ma'ana ATT, in aka fito da shi waje to za a yi connecting, za a jona wannan jinin, in ya taru ya ji can kawai ba zai shiga hanyar iska ba, zai taru ne wannan karhe. Bayan an yi aikin za a cire shi, za a zuke shi a cire ba tare da ya shiga cikin hanyar iska ba.
To misali kamar ita wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware, da akwai wasu abubuwa da kuke yi ko a matsayin ku na kungiya domin kamar fahimtar da al'umma ita wannan allura da kuma dalibai su je su koyi wannan sashi saboda muhimmancin sa?
Kamar yana muka faɗa da kaɗan daga cikin abin da muke a kungiyance shine wayar da kan jama'a da kuma members ɗinmu, kuma sannan dalibai ma akwai wanda za a tura su a yi musu bayani, akwai wasu makala da ake gabatarwa.
To kamar al'umma suna da wani tsoro ko fargaba da zarar an ce za a musu wannan allura ta kashe jiki ko kuma ta sa bacci, kamar wannan ma yakan haddasa musu wata matsala da damuwa. Shin wani wayar da kai zaka yi ga al'umma musamman su fahimci cewar tana taimakawa ne wurin samawa mutun sauki ga wata lura da take damin shi?
Na'am, gaskiyar magana mutun ina da gaskiya a ji tsoro saboda wani lokacin ba anesthetist din bane yake ba da maganin bacin. Saboda haka akwai ganganci wannan bai san abin ba kuma yaje ba da. Shi isa mun lafiya an yi aiki ina da mu ice ina so isan waye anesthetist din sa. Shi isa za ta me kana shan taba kana shan giya kana da sikila kana da hawan jini kana da ciwon zuciya duk irin wannan tambayoyin da za a yi mutum suna da alaka da magungunan da za mu bada.
To ita wannan allura tana da wata illa ne a jikin mutum?
Akwai illa dan duk wani magani da ka sani toxic ne. Akwai za a ce masa ije kai ciwon bayan ya kai ciwon kuma yi wani aikin daban wanda ba shi ake so ba. Sakamakon haka idan wannan ya karanci abin ne ya san cewa mai ciwo kaza irin wannan ga abin da za a bashi. Kamar misali mai sikila akwai abin da ya kamata a bashi, in aka ce akwai iya adadin abin da zaka bashi, mai ciwon suga ga abin da zaka bai, mai hawan jini ga abin da zaka bai, in ka bi ya fice iya adadin wannan zai fice wannan aikin da ake so ije barna kuma.
To kamar kun taba fuskantar ana tsaka da aiki kuma wannan allura ta daina aiki mutum kuma ya tashi?
Tabbas ai ko idan ya tashi akwai inda ake karawa. Sannan akwai kuma ba wai allura bace, ita kuma ruwan magani zaka zuba a mashin in mara lafiya yana numfashi yana da shaka yana shaka yana da bukuma bacci ba zai motsa ba har a gama.
To akan fuskanci wasu a musu wani adadi na allurar sikin bacci ko kuma ta kashe musu jiki, ya kuke shawo kan irin waɗannan matsaloli?
Gaskiya ana samu haka amma da wahala. Shi yasa na gama in dai mutum ƙwararre ne kaje ka gama lafiyan ka yi mai tambayoyin da zaka yi masa ka yi masa kome duk wannan yan shaye shaye da suke a gefe ba irin alluran mu bane. Irin alluran mu kana sha in kaje kai kanka bisa ganganci ka kashe kanka dan akwai allura da za a yi maka idan ka baka ya kifta ba ba za ka yi motsawa ba sannan ka ce wai za ka yi ihu a taimaka maka kai ka shiga lungu ka boya kawai ka kashe kanka ne.
Mataimakin shugaban kungiyar likitoci masu yin allurar bacci ta anesthesia a jihar Kano Usaini Sidi Bebeji kenan yayin tattaunawa sa da wakilin mu na Kano Karibullahi Abdulhamid Namadobi. To waɗannan rahotanni fana zuwa muku ne a cikin shirin madubin duniya daga nan 104.9 Sawaba FM Hadeja. Sunana Muhammad Bello dabai dake jan akalar shirin na yau. Tun a farkon shirin kun ji cewa ƴan adawa kasar Ivory Coast sun buƙaci magoya baya da ƙauracewa zaɓukan kasar da ke tafe a nan gaba. To gaba kaɗan za ku ji yadda gwamnatin jihar Plateau a Najeriya ta bada umarnin buɗe makarantun jihar. Amma kafin sannan idan muka leƙa jamhuriyar Nijar majalisar mashawartan jihar da magaram ce ta bayo babban asibitin Zindar tallafin kayan aikin sashen karɓa da adana jini. To koya abin yake? Ga dai cikakken rahoton ta bakin wakilinmu Bashir Ahmad Gasau.
Majalisar ta bawa sashen tallafin jinin wannan gudunmawa a yunkurin da take yi na ƙarfafawa likitocin gwiwa. Cutukan da ke buƙatar ƙarin jini dama ne ke damun al'ummar ta da magaram, a don haka buƙatar jinin take daɗa ƙaruwa a wannan yanki. Mutare Usman shine shugaban majalisar da'irar ta da magaram ya yi ƙarin haske akan wannan aiki.
Tun tsarin wannan ya sake ragama ko na ce gasin kai da kai ya yi min yara ta a gare mu da mu ɗauki aikace-aikace bisa kan lafiya abin da ya shafi wannan gida na jini. Kan shi ne na jihar mu amma wani shi ma ba zai yi diga. Kenan kuwa abin da ake tambaya kamar salka ta jini da biyan da ake da kai.
Haka zalika shi ma shugaban da ke kula da wancan sashi na adana jinin Bori Lele Isuhu yana da ta cewa a kan wannan tallafi.
Sun ba da salkunna na hidda jini nan ya da kankana. An ba da rafifu wanda za a tace tantance jini yana da kyau kuma da kyau da kuma sanin kalar jini. Kosh kasan sankanta dubu biyu muka samu, kosh dusan sankanta 500 muka samu, HCG na hepatitis C dubu biyu na hepatitis B dubu biyu muka samu na syphilis bege don ka shi kuma dubu biyu. Yanzu sai mu ce mun ji sauki bisa ga rashin da muke na kayan aiki.
A ƙarshe dai dukkan ɓangarorin sun yi fatan wannan tallafi zai haifarwa da yankin nasu na da magaram kyakkyawan ci gaba da ma ingantacciyar lafiya a tsakanin al'ummar tasu. Rahoton kenan Bashir Ahmad Gasau, Sawaba FM ta cikin shirin Madubin Duniya.
To an gaida mutan Niger. To idan muka sake dawowa Najeriya daga arewa maso gabashi 17 ga watan da muke ciki ita ce ranar da hukumar zabe ta jihar Bauchi ba sai ta sanya a matsayin ranar da za ta gudanar da zabukan kananan hukumomi 20 tare da nakan sulolin 323 dake fadin jihar. To ko menene shirin su kawo yanzu? Ga rahoton da wakilin mu Nazir Bashir Tsami ya aika mana daga can arewa maso gabashin kasar.
Hukumar zabe ta jihar Bauchi BASEC ta rabar da kayayyakin gudanar da zabukan kananan hukumomi 20 da za a gudanar a gobe Asabar. Kwamishinin zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi Alhaji Dahiru Tatani ya bayyana hakan a jiya a yayin kaddamar da rabon kayan a ofishin hukumar zaben dake jihar Bauchi. Kwamishinan ya ce sun yi tsari mai kyau wanda zai tabbatar da kayan aikin sun isa zuwa ga kowace mazaba lafiya. Ya ce ba kowa ne za su raka kayan zaben zuwa kananan hukumomin ba face jami'an tsaro domin tabbatar da cewa babu wani abu da zai taba kayayyakin. Ya ce kowace karamar hukuma an ware mata kayan aikin ta inda yake fatan gudanar da zaben cikin gaskiya, adalci da kuma lumana. Kwamishinan ya nuna cewa masu zabe sama da mutum miliyan 2,400 ne suka yi rijistar kada kuri'u a dukkanin mazabin da suke fadin jihar domin su gudanar da zabuka na kananan hukumomi 20 tare da na kansiloli 323 dake fadin jihar. Ya kuma hori jami'an tsaro da su tabbatar an kai kayan aikin cikin salama da kwanciyar hankali domin tabbatar da inganci da sahihancin zabe a wannan yankin. Kwamishinan ya ce sun samar da abun rufe baki da hanci sama da 20,000 da za su raba ga jama'a domin kiyaye ka'idojin kariya daga annobar COVID-19. Ya kuma nemi masu kada kuri'u da su kauce wa shiga cinkoso da cincirin dan jama'a yayin gudanar da zabukan, inda ya nanata cewa kudurin su na yin gaskiya da adalci wajen sauke nauyin da Allah ya dora musu na gudanar da wannan zabe za su yi kokarin sauke sa cikin aminci da salama. Alhaji Tata ya nuna cewa jami'an jihar suna cike da murna da farin cikin ganin za a yi wannan zabe, lura da cewar jihar ta shafe shekaru 20 ba tare da gudanar da zaben kananan hukumomi ba. To sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan sandan jihar suka sha alwashin hukunta masu neman kawo matsala a zabukan kananan hukumomin da za su gudana, inda kwamishinan 'yan sandan jihar Lawal Jimeta ya ce rundunar ta kammala shiri domin ganin jam'iyyu da masu zabe sun samu aminci a lokacin zabukan. Ya ce rundunar ba za ta ragawa duk dan bangar siyasa ko dan daban da ta kama yana kokarin tayar da rikici a zaben ba. Sanarwar ta kuma ce wajibi ne a kiyaye dukkanin matakan kariya na COVID-19 a tsawon lokacin da za a yi ana kada kuri'u. Lawal Jimeta ya kuma sanar da hana zirga-zirga ababen hawa daga karfe 12 na daren yau Juma'a zuwa karfe 2 na ranar gobe Asabar. Da fatan dai jama'a za su dinga lura wajen gudanar da zabukan su ba tare da sun zabar wa kansu bara gurbi ba. Nazir Bashir Tsamiya, Sawaba FM daga arewa maso gabas a Najeriya, Madubin Duniya.
To maraba da Nazir. To a jihar Plateau dake arewa ta tsakiyar Najeriya, kamar yadda muka ambata, gwamna Simon Lalon ya bada umarnin bude makarantu a fadin jihar daga ranar 30 ga wannan watan, yayin da a jihar Kogi gwamnatin tarayya ta kai dauki ga wadanda iftilayin ambaliyar ruwa ya shafa kimanin kananan hukumomi 10. Ga rahoton da Abubakar Lawal ya aika mana.
Gwamna Simon Lalon ta bakin mai magana da yawunsa Musa Maruf Matan a cewa mutum da yake da cutar corona karkashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Plateau Musa Dalla da Atun sun shirya tsaf domin ganin an gomo makarantu a jihar tare da kiyaye ka'idojin da kwamitin shugaban kasa akan yaki da cutar ta corona ya shimfiɗa. Ya kara da cewa makarantun jihar za su koma zangon karatu na uku ne. Kamun gomawa makarantun an gabatar da bita ga shugabannin makarantun sakandare da na primary a jihar kan yadda za a kiyaye da ka'idojin cutar ta corona a jihar. Makarantun jihar dai an rufe su tun wata 7 da suka gabata sakamakon barkewar cutar corona virus a sannan baki daya. A jihar Kogi gwamnatin tarayya ce ta raba kayan tallafi ga jama'ar da ambaliyar ruwa ya shafa a kananan hukumomi 10 a jihar. Ministan jin kai Hajiya Sadiya Umar Faruk ta bayyana haka gidan gwamnatin jihar ya raba kayan tallafin ga jama'a ta ce ta zo jihar ta kogi ne domin jaje gwamnatin tarayya da al'ummar jihar sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafa ta yi addu'a Allah ya kare faruwar hakan a nan gaba a jawabinsa gwamnan jihar Alhaji Yahaya Bello ta gode wa shugaban kasa Muhammadu Buhari da minista bisa kawo tallafi ga jama'ar jihar rana ya yi addu'a Allah ya kare faruwar hakan a nan gaba Abubakar Lawan daga arewa ta tsakiyar Najeriya Sawaba Radio a madubin duniya
to maraba da Abubakar to yanzu kuma ga Captain Muhammad Suleiman Yoba ya dawo domin bamu labarin wasanni
Ungiyoyin harkokin wasanni a Najeriya sun shiga cikin jin dadi da annashuwa bayan kwamitin da shugaban kasa ya nada na yaki da cutar corona ya ji hale domin a dawo harkokin wasanni a Najeriya gaba daya Dan wasan gaban Najeriya Chidira Ejike ya bayyana cewa yana so ya bi sahun Ahmad Musa akan irin gudunmawar da ya ba kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow Ahmad Musa dai ya koma kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow ne dake kasar Russia a shekara ta 2012 a lokacin da ba a bayyana akan nawa ne kungiyar kwallon kafa ta dauke shi ba daga kungiyar kwallon kafa ta BB Bello Musa dai a zaman sa kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow ya samu nasarar lashe gasar Premier ta kasar ta Russia guda 3 da kofin kalubale guda 2 sannan kuma ya samu nasarar zura kwallaye har guda 42 a wasanni 125 da ya buga kungiyar kwallon kafar kafin ya koma kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Tsohon dan wasan gaban Najeriya nan Victor Moses yanzu aka ya bar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea zuwa kungiyar kwallon kafa ta Spartak Moscow a kakar wasanni ta shekara 2020 zuwa shekara ta 2021 dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta AC Milan wato Zlatan Ibrahimovic yanzu aka ya gama shirya domin ya fafata a wasan da kungiyar za ta yi a gobe a Sabar wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Juventus Cristiano Ronaldo ta tabbata cewa ba zai buga wa kungiyar kwallon kafar tasa wasan da za ta yi a ranar Asabar din nan ba kasancewar an tabbatar da cewa dan wasan ya kamu da cutar corona a wasan da ya je buga kungiyar kwallon kafar kasassa ta Portugal Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za ta fafata da abokiyar hamayya to Everton a ƙarshen makon nan biyo bayan rashin nasarar da kungiyar ta yi da ci 7-2 akan kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa a makonni 2 da suka gabata wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United idan fata suke ta yi rashin nasara a wasan da za ta yi a makon nan hakan na nufin cewa za ta koma mataki na kungiyoyin kwallon kafa da za su koma karamar gasa ta Premier kasar ta Ingila
da kuma rahoton wasannin ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyin su da ma waɗanda suka tallafa shirin ya zo gare ku musamman Umar Faruk kafin Hausa Kabiru Zubair Birnin Kudu shine shugaban sashin al'amuran yau da kullum ni kuma da na tsara na gabatar Muhammad Bello Dabai nake cewa mu kasance lafiya daga nan Sawaba Radio